Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da Niya a jamhuriyar Niger, ko ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na sangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, barkanku da haka. Sulaiman Mummuni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi, wanda a cikinsa za a ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyoyin kare haƙƙin yara a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin ƙasar su ɗauki matakin soke tsarin karantar da yara a ɗakunan zana, bayan da gobara ta hallaka wasu ɗalibai kimanin 20 a wata makarantar farabarin birnin Yamai.
Gobara da ake yi wato cikin aji na zana ne ake. Kenan wannan ya kamata daga yanzu a soke aji na zana.
A Najeriya, masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sun hallaka wani babban ɗan sanda a yankin Abuja.
To wannan hari da aka kai har ya kai ga rasa ran sanan ɗan sanda bai zo min da mamaki ba. Kam matakai ne ya kamata a ɗauka daki da daki. Abu na farko, a tantance su waye mazaunan karkarar birnin tarayya Abuja, yankin da yake cikin yankuna na Buhari da yanki na ƙaramar hukumar Sulaja a jihar Niger da ƙaramar hukumar Tafa a jihar Niger da ƙananan hukumomin da suka shafi yankin iyakar Abuja da Nasarawa da ƙananan hukumomin da suke iyaka da makwabtaka da ƙaramar hukumar Kogi kamar Abaji kenan.
Idan muka sake komawa Niger, ejojin kamfanonin aikin Hajji da Umara sun kaddamar da ayyukan fadakarwa domin ganar da masu shirin zuwa Umara sabuwar ka'idar allurar rigakafin corona da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa a bana.
Duk wanda zai je wannan sabke Umara sai yayi wannan allurai, amma ba a yi bazancin aikin Hajji. A gaba za mu gaya ne zai a bada aikin Hajji insha Allah.
Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sai nasihar malamai albarkacin azumin Ramadan. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi cinyewa, kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. Biden ya faɗa a wani jawabin da aka yayata a gidan talabijin kai tsaye cewa Amurka ba ta da hujjar ci gaba da zama a ƙasar shekaru 20 bayan harin ta'addancin da aka kai cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Biden ya faɗa a fadar White House cewa mun tafi Afghanistan sabili da ƙazaman harin da aka kai shekaru 20 da suka shige. Wannan ba hujja bace da za ta sa mu ci gaba da zama a wurin a shekara ta 2021. Shugaban Amurka da ya yi jawabi a ɗakin da ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2001, shugaba George W. Bush ya sanar da kai hari a sararin sama a Afghanistan. Ya ce shi ne yanzu shugaban Amurka na hudu da yake sa ido a kan kasancewar dakarun Amurka a Afghanistan, biyu 'yan jam'iyyar Democrat, biyu kuma 'yan Republican. Ya kuma lashi takobin ganin bai mika wannan nawayar ga shugaban ƙasa na biyar ba. A halin da ake ciki kuma, waɗansu manyan jami'an leƙen asirin Amurka sun yi gargaɗi da cewa janye dakarun Amurka daga Afghanistan na iya ba ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida damar sake farfaɗowa da yin ƙarfi da za ta iya sake kaiwa Amurka hari. Gargaɗin ya biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na janye dakarun Amurka kimanin 2,500 zuwa 3,500 da kuma dubban masu aikin horaswa da 'yan kwangila daga Afghanistan. Wannan kuma na iya ruruta kushewar janyewar da waɗansu ke yi bisa fargaban cewa yanayin da ya sa Afghanistan ta zama mafakar 'yan ta'adda na iya sake komowa, duk da yake an shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi. Sai dai waɗansu manyan jami'an leƙen asirin Amurka sun ce barazanar ta'addanci da ta sa Amurka ta tafi yaƙi a Afghanistan tun farko yanzu ba ta da wani hatsari kamar yadda take a lokutan baya. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kagaba dokar hana fita a ƙaramar hukumar Balanga domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki ɗaya, bayan ɓarkewa wani rikici da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori ya kuma tilastawa mutane da dama ƙauracewa matsugunansu. A cikin hirarsa da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad, kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida na jihar Gombe Alhaji Adamu Shokoto ya yi ƙarin haske akan lamarin da kuma dalilan kafa wannan dokar hana fita.
Doka yana nan duk da dai an samu abun ya dan lafa to amma ka san ita zuciyar da take sakamakon wanda muka ce dalilan jama'a da su zauna a wurin su waɗanda suke wurin duk da insha Allah babu abin da ya faru to amma saboda ba su da tsowa da kwanciyar hankali su tabbatar cewa ba an lura da su kuma ana tsayin su shine aka bada makaru a wurin saboda samu wannan tsowa a zukatunsu amma dai tana doka kuma tana nan.
To kaman wanda suka bar gidajensu sanadiyar wannan rikici sun dawo ne ko wadai suna warwatsi a su yankuna?
Wa'yansu suna wurin, wa'yansu kuma sun zo ɗanle, wa'yansu sun tafi can wajen ƙauyuka da ya daban-daban, wasu suna can. Wanda suka bar gidajensu kamar yadda an gwada gidaje ka gaba su da zauna. Wa'yansu sun rufe su a makarantun da yake wurin da kuma cocina da wuke da masallatai da suke wurin sun tafi wurin sun nemi mafaka a wurin. Wa'yansu kuma sun fito sun tafi wucin wasu sun zo ɗanle amma wasu kuma suna nan gidajensu kamar yadda ba kwanan gidajensu suna nan gidajensu.
Kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida a jihar Gombe Alhaji Adamu Shokoto a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata sabuwar ganawa a yau Alhamis bisa buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar kan yankin Tigray na ƙasar Habasha inda ake ci gaba da faɗa. Za a yi zaman ne a kaɗaice kamar yadda aka yi a zaman farko da aka gudanar ranar 4 ga watan Maris. A wancan lokacin kasashen China da Rasha suka kyamincewa da kudirin haɗin gwiwa na yin kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin a Tigray. Tun farkon ɓarkewar tashin hankalin a watan Nuwamba, Beijing da Moscow suke ɗaukar lamarin a matsayin rikicin cikin gida. Yau Alhamis ake kyautata zaton membobin kwamitin sulhun za su saurari bayani kan lamarin daga mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin ayyukan jin ƙai Mark Lowcock. Yayin da ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen kai ayyukan jin ƙai ga al'ummar da ke da matuƙar buƙata, Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin Eritrea da aikata ta'asa a Tigray da ka iya zama laifukan yaƙi akan bil'adama, zargin da runduna a Masara ta musanta. Makomar maganin rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson na ci gaba da kasancewa a yanayin ƙila wakala zuwa jiya Laraba, yayin da kwamitin kiwon lafiya na Amurka
madalla bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. A jamhuriyar Niger, gobarar da ta yi sanadin mutuwar wasu ɗalibai kimanin 20 a ranar talata da ta gabata a wata makarantar firamare da ke yamai babban birnin ƙasar ta sake farfado da muhawara akan batun ilimi, ganin yadda har yanzu ake ci gaba da fama da ɗakunan zana a matsayin azuzuwan karatu a daidai lokacin da hukumomin ilimi ke ikirarin gina ingantattun ɗakunan karatu. Shugaban kungiyar Kowad Alhaji Rufa'i Lawan Sallau na ganin lokaci yayi da sabon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zai kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin wadatar azuzuwa a makarantun boko.
Da na kowa ne, wato mun ji kuma mun ji mun gani abin akwai ban tausayi kuma abin ya ratsa zakatanmu. Wato wannan abu da ya faru jiya na gobarar nan wadda ta ci yara ƙanana har wajen guda 20 ko hiyama da haka, wato mun yi bakin ciki kuma mun nuna alhini wato mai yawa bisa ga wannan abin da muke fata nan gaba nan cikin yamai kai ba ma yamai ba, wato cikin ƙasa gaba daya a soke wa'annan wato azuzuwa wato na na zana wanda ake cema class ampayot. Kar in kai ka nesa yan shekaru na baya akwai wani minista wanda yayi hurici bisa haka wanda ake cema Sani Abdulrahman, wannan shi yace a soke wa'annan duk inda aji yake kai gobarar gada ake gobara da ake yi wato cikin aji na zana ne ake yin ta. Kenan wannan ya kamata daga yanzu a soke aji na zana. Muna gani kawal wannan sabuwar gwamnati tunda shi ko ba komi shugaban ƙasa kar ku manta da wato shi ma mushallakal ne malamin makaranta ne, kenan wato abin shi ma ya ci shi ga zuciya wato ya kula da wannan fanni, kuma ina tsammani za a yi jinmu kuma mai yi ne kuma za a yi.
Alhaji Rufai Lawan Sallauna kungiyar Quad kenan. To a Najeriya kwana daya bayan jana'izar sojojin nan 11 da ƴan bandigar jihar Benue suka yi wa kisan gilla, a jema wasu masu garkuwa da mutane sun ƙara kashe wani babban dan sanda a yankin Abuja, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da Hassan Mainakaina ya aiko mana.
A je ne wasu masu garkuwa da mutane suka farma dan kusa da angon Zagele da ke yankin Zuba a nan babban birnin tarayya Abuja. An dai musayarwa tsakanin ƴan bindiga da ƴan sanda, inda wani sufeta ya same munar rauni kana daga bisani kuma ya cika a asibiti. A halin yanzu masu garkuwa da mutanen sun yi awun gaba da mutane hudu zuwa cikin dazukan da ke jihar Niger mai makwabtaka da birnin Abuja. Mai magana da yawun ƴan sandan birnin Abuja ASP Mariam Yusuf ta ce tuni jami'ansu sun kaddamar da farautar masu garkuwa da mutanen da nufin kubutar da waɗanda aka sace din. Tuni dai kwamishinan ƴan sandan birnin Abuja CP Balachi Roma ya miƙa saƙon taziya ga iyalan sufetan ɗan sandan da ya rasa ransa a wannan fafatawa. CP Balachi Roma kazalika ya kuma tabbatar da cewar jami'ansu za su ci gaba da aiki tukuru domin tabbatar da tsaro a yankin babban birnin tarayya Abuja. Ko yanzu menene abin yi? Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro.
To wannan hari da aka kai har ya kai ga rasa ran Spetan dan sanda bai zo mun da mamaki ba. Kam matakai ne ya kamata a dauka daki da daki. Abu na farko a tantance su waye mazaunan karkarar birnin tarayya Abuja, yankin da yake cikin yankuna na Buhari da yanki na karamar hukumar Silaja a jihar Niger da karamar hukumar Tafa a jihar Niger da kananan hukumomin da suka shafi yankin iyakar Abuja da Nasarawa da kananan hukumomin da suke iyaka da makwabtaka da karamar hukumar Kogi kamar Abaji kenan. In yi haka za a dauki matakai waɗanda ya kamata a tantance su waye suke zuwa, daga ina suke zuwa, kuma a ina suke, kuma dole ne a yi mu'amala kwakwara da dillalai masu hidima da harkar abin da ya shafi gidaje da filaye, domin ta karkashin su ne za a iya samun bayanai sahihai na yanda za a sa ido akan su waye suke zuwa kuma meye suke. Sannan kuma wato wanda magana ta gaskiya, tururuwar masu zuwa baki waɗanda suke towa daga sauran garuruwa don neman abinci da yawa suna zuwa su ya zama wato sun maida waɗannan gurare a matsayin mafaka ba tare da kuma ana bin diddigi ana yin abin da ya kamata ba. So matsawar hukumomin tsaro ba za su samar musu da kayayyakin ayyuka waɗanda suke masu matukar muhimmanci na zamani waɗanda za su rinka amfani da su domin gane wasu daga cikin waɗannan masu aikata irin waɗannan miyagun ayyuka, wanda hakan zai taimaka matuka gaya idan an da gaske kuma idan da gasken ake yi. Sannan abu na ƙarshe shine wato gyara tsarin shugabanci. Akwai tsanani na wahalar talauci da wahala da rashin aikin yi wanda yake iya tilasta wasu daga cikin masu shiga cikin wannan harka ya zama sun samu iya shiga ciki sakamakon rashin aikin yi da kuma matsanancin yanayi na rayuwa da ake ciki.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a jamhuriyar Niger, yayin da kasar Saudiya ta buƙaci masu zuwa umara su tabbatar an musu rigakafin corona, ejojin kamfanonin haji da umara na ci gaba da faɗakar da jama'a akan mahimmancin allurar rigakafin cutar ta corona. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta aiko mana ƙarin bayani.
Samun labarin kudirin na Saudiya na yin rigakafin cutar ta corona ke da wuya, masu kamfanonin haji da umara suka fara faɗakar da waɗanda suka zuba kuɗaɗen su. Alhaji Abdulrazak Shu'aibu shine shugaban kamfanin haji da umara na Alfala a nan Damagaram.
Shi wannan zamani ne ya kawo, kowa ya san duniya ta yanzu yanda take ciki. Umara Saudiya ta tabbatar da lalle-lalle sai an yi allura, kuma mu a nan ne mai tun an fara allure a kyauta ake ma mutane ita guri-guri na likitoci haka, sai mutun ya je kawai amai. Duk wanda zai je wannan sabke umara sai yayi wannan allure, amma ba a yi bazancin aikin haji. A gaba zamu ga ya ne zai abada aikin haji insha Allah. Allurori daman duk mai shiga Saudiya ya saba da allurori. Akwai allura ta horon masassara, akwai allura ta mura tsuntsaye, akwai allura ta rujal, duka ana yi. Biyan kuɗi ma muke ana yi, zamu ta yi ibada.
To ko yaya su waɗanda suka zuba kuɗaɗen nasu suka ji da wannan labari?
Da yawa daga cikin mutane alhaji wasu ta suka yi in me ake yi sai sun je sun yi ibadar su. Wasu kuma suna ganin akwai illa kamar yanda jita-jita suke ji a gari. Wannan kuma abu ne na duniya, babu yanda mutum zai ce. Majority din mutanen mu da dama, mafi yawan mutanen mu kawai tahiya suke bi iznillah. Kawai su dai su samu visa. Kuma akan wannan ne mutanen namu suke cewa su komi za a yi kawai tahiya za su in dai sun samu tahiya. Kuma akwai tsiraru wanda suke ganin gaskiya, in dai na samu labari a cikin register din kuma mutum uku suna cewa su dai in dai sai an yi wannan za su dangana sai badi. Kuma ha'ilau su kin sun saba zuwa hajjin ba sabbi bane ba, to wanda ba su taɓa zuwa ba su ne kuma yanzu suke so sai sun je ummi ne ne ma za a yi.
Alhaji Abdullahi Tiya, shugaban kamfanin Kaji da Umara na Fasbir, shi ma dai jan hankali yayi cewar tun da ma dai an san aikin haji da allurar rigakafi.
Abin da muke son mutane su fahimta, wannan vaccine da aka ce za a yi ba wani abu bane na problem. Ana so ne a yaƙi alloban nan duk duniya, ba wai Niger ce kadai ba, duk kasashen duniya sun hau kan wannan tsarin. To yanzu dai bisa kan haka, mutane ko na Umara ko na Haji, abinda muke kwatanta mutane, wannan abu karya dama su, kuma ba wani abu bane na matsala. Kowa ya san dai a dama in zaka taimaka sai ka je amma allura tarka kai.
Yanzu mutane suna ci gaba da zuwa suna zuba kudin su.
Dai mutane suna zubi yadda kamata, kuma abin da muke so mutane su mai da hankali su yi su kama lokaci, saboda Saudiya idan ta rage yanayin kota kal mutum lokacin da zai zaburo a ce mai babu guri.
Wasu da suka yi zubi da abin da suke cewa.
Haji Anana, ito gaskiya ita wannan allura ta corona da ake hadi yanzu ma ana farmasiyon muna zauwa mata a cikin mu ƴan uwan mu wanda muke farmasiyon da su, wallahi wasu duk sun firgita, wasu kuma sun ce in me za a yi sun ji kenan, kawai mutum ya wakkala ma Allah, kawai abinda Allah ya yi
ke din ma in me za a yi kenan sai kin yi
insha Allah. Kuma yi ma ya allura mata in an ce sai an yi ta, in kuma Allah ya sa ba a yi ba kuma haza wassalam.
Sunana Zuwaira. To shi wannan rigakafi da Saudiya ta ce za a yi, to dama Allah da ya ce shi bai sabko da cuta ba sai da ya fara sabko da magani. To mu yanzu dai mun dogara ga Allah, subhanallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, da abin da take ciki Allah shige mana gaba insha Allah. Muna so mu je mu ga dakin Allah. To kuma kin san rigakafi ya yi magani, dama aka ce da a wari sai cuta ta kama ka a rika wahala ana neman magani, ai wanda a maka rigakafi mun ji dadi. Za mu Saudiya, kuma Saudiya da ta sa an rigakafi mun ji dadi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yau za mu baku karshen labarin Abdulbaru Makaho dan Garuwa, kuma makanikin babur a Damagaram, wanda ainihin sa direba ne da ya rasa idanu sakamakon harbin bindigar da ya rutsa da shi a bisa tsautsayi. Tarihin wannan bawan Allah wata manuniya ce ga mutanen da Allah ya jarabce su da nakasa lokacin da suke kanana ko kuma bayan sun manyanta, domin bai yarda ba zuciyarsa ta yaudare shi irin na waɗanda tawaya kan tusa musu tunanin afkawa cikin sana'ar bara. Haka bakon shirin ya koyi gyaran mashin, har ma ya koyar da wasu matasa. Saboda haka a kashi na ƙarshe na rahoton da Tamar Abari ta haɗa mana, ta zanta da wanda ya koyar da Abdulbaru gyaran mashin. To amma kafin nan za mu fara da ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka koyi aiki a wurin Malam Makaho.
Shi ya koya mu aiki.
Kamar su musulmi ne koya maka.
Aka su sagama arbura kam, stan da sagama, aka disk abubuwa da diya na gyaran moto duka muna yanzu. Muna ɗauko mai kile wanda kamar bai kusa da su, da wasu abubuwa haka wanda shi bai kamata bai ɗauko su. Muna tsaya kuma mu kalli aiki daidai yanda yake su, muna kokari sosai.
To kamar wani irin amfani ka samu a wannan aiki da kuke tare da Malam Makaho?
A gaskiya na samu amfani diya, tunda yanzu ina taimaka ma gidan mu diya, ma da abokai da yan uwa da diya, kuma ina abin kaina. Gaskiya an gode wa Allah, na iya piston da sagama arbura kam disk revision aka dai kan mu to gaskiya a yanzu a yanda ba mu aiki go ba abin da ba mun iya ba insha Allah kowani gyara gaskiya muna iya shi
nan mutu
insha Allah
shi kuwa mamman Sani Ammani Rege shine ya koya ma malam Makaho aikin gyaran mashin
mamman Sani Ammani wanda ake ce ma Rege bi wannan Allah ne ya damu da shi kuma cikin ikon Allah Allah ya kama muka koya mishi aiki ne na koya mai gyaran moto kuma gashi nan yanzu har yana wasu abubuwa wanda mai gani ma zai ba kama maki kwa sarto kamar yara wanda suna tare da gashi nan yayi ƙarfin su kwa bai da wasa tunda yana kama jiki tunda ma tunda yana gani abin ya same shi daga baya amma kuma ya san abin da yake eh lokacin da yazo an bai zo ba da wata complication tunda dai ya san kare dama tunda yana gani kwa kuma da yazo kamar continue ne Allah dai ya rahimu shi ido kwa kuma yanzu da yazo continue ne ta kwa eh in na gwada mai abu kawai gobe in nazo yana metrize yana kama yana gane ku saboda ba wasa ya hiyaran ma to gaskiya babu wata damuwa tunda da yake kin san komai dama indai kuna tare da mutum da waruwari kaman bayaiwa ba ka sike jiki in kana tare shi kana zamna kana siburkin shi kana bashi abiyayi kana siburkin shi dan don kan kana gani yana kana gani abin da yake yana kana gani yana gani kana gani yana yi kana gani yana yi yau da gobe ne Allah ya sa gashi nan shi dai ma yanzu yayin bargara cikin barci shi da yara shi aiki
kamar kasancewar shi gashi Makaho ne bai gani kamar baka samu wata matsala ba wajen koya mishi da hali
eh wallahi ba mu samu ba wata tangarda ba kawai Allah ya kama mishi wannan kamar baiwa ne ma za a ci gashi nan eh da abin da gwada mishi kawai yana gane wani abun ma sai kaga ba ma sa shi ba kawai yayi shi kwa
kuma
yayi daidai ba wallahi Allah dai yana kama mu na
har yanzu ya bude garejin shi shi ma
eh har yanzu shi ma dai gashi na alhamdulillah ko
yana koya ma
yara ya jire ko
to wasu raro anan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na kasa Abdul Baru da Tamar Abari da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima yawa to wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana
shugaban kasa ya haɗe da shugabannin duniya wurin makokin Yarima Philip wato Prince Philip or the Duke of Edinburgh wannan shine babban labarin jaridar Ghanaian Times na yau jaridar ta ce Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ranar Asabar ya haɗe da shugabannin duniya wurin makokin Prince Philip, the Duke of Edinburgh, wanda ya mutu a ranar Juma'a yana da shekaru 99. A cikin wani sakon ya masa jaje da ya aika wa Queen Elizabeth na biyu da kuma iyalin sarauta na Birtaniya, shugaban ya tuna da ziyarar Prince Philip zuwa Ghana a 1961 da kuma 1999. Yana mai faɗan cewa ɗiyan Ghana na tunawa da ɗayin da kansa da kuma mutuntakarsa. Shugaban ya bayyana cewa rayuwar Prince Philip ya yi tasiri akan Ghana. Yana mai faɗan cewa sama da matasa 'yan Ghana 750 suka ainihin ribaci tsarin kyautai na Duke of Edinburgh Award Scheme wadda ya kafa a shekara ta 1956 shekaru 65 kenan domin zakulo matasa masu hazaka duk faɗi duniya ba ma bukatan wani taimako daga gare ku inje waɗanda ake zarge da shirya juyin mulki suke faɗawa sojojin ƙasar Ghana wannan ne labari da jaridar Ghanaian Times wacce ita ce babbar jaridar ƙasar Ghana ta ruwaito jaridar ta ce sojoji 5 da ake zargin da hannu cikin tayi da zaune tsaye a cikin kasar nan a ranar talata 13 ga watan Afrilu sun yi kira ga babban kotun kasar da ta hana sojojin kasar Ghana daga aikewa da sojoji su rinka bin su zuwa kotu. Sojojin sun hada da Colonel Samuel Kojugameli, Corporal Sedu Abubakar, Lance Corporal Ali Solomon, da Corporal Sylvester Akampewun, da kuma Warrant Officer Esther San Dikuweni. Lauyoyinsu sun fadawa kotun cewar dabi'a na aikewa da sojoji suna bin waɗanda suke tsayawa a kotun wani musgunawa ne. Game da abin da lauyoyin suka ce, waɗanda suke tsayawa a halin yanzu an ba su beli, saboda haka babu wani bukatan wato sojojin kasar Ghana su rinka bin su zuwa kotu. Ita jaridar da Hera cewa ta yi jijiyoyin wuya na da tashi a ma'aikatan harkokin waje da haɗe wannan ya gangane da yadda aka rinka ɗaukan masu biyayya ga jam'iyyar da ke mulki da dangi da kuma abokan dangi na gwamnatin Akufo-Addo wadda aka naɗa su cikin wannan ma'aikata, abinda ya sa wasu ma'aikata na wannan ainihin sashin suka ce faufau ba za ta sabu ba. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu sai a saurari nasihar malamai albarkacin wannan wata na azumin Ramadan.
Nini naku Ustaz Muha Khalil Malam ɗan yaro. Barkanmu da yau, barkanmu da wannan kwanuka masu albarka ma wanda suke cike da alkhairi. Kwanuka wanda yake ga su muna fuskanta na watan Ramadan, watan da Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya keɓe shi a cikin watanni 12 ya sabko fiyayyen littafin shi shine Qur'ani a ciki, inda yake tabbatar mana da cewa shahr Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah na tabbatar mana a cikin wannan wata na Ramadan ne aka sauko Qur'ani, kuma dan shirya ne ga mutane da bayyana musu hanyoyi karan sufto wanda yake za su shirya su sami yarda Allah. Kuma wata ne wanda yake aka sauko Qur'ani wanda ke raba haske da duhu, yake raba ƙarya da gaskiya. Dan haka ne Allah ya ce duk wanda wannan wata ya riske shi yana lafiya, lau yana mai zaman yana zamana a gari baligi babu na uzuri gare shi, to ya azumci wannan wata. Wanda ke da rashin lahiya kuma Allah ya ce rama a wani lokaci na daban. Ubangiji yana nufi duk a cikin komai sauki. Allah ba ya nufi da mu abin da yake tsangwama ne ko kuma abu wanda yake mai wahala. Da haka yan uwa musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana albushara, yake mana bushara da wannan wata cewa wai awwaluhu rahma, farkon shi wata ne wanda yake cike da rahama Ubangiji. Wa awsatuhu maghfira, tsaka gare shi kuma gafara ce ta Ubangiji. A ƙarshen shi Allah yana yantar da bayin shi wanda ya soma, Allah ya yantar da su daga wuta su samu garantin su ba za su shiga wuta ba. Da haka kiran da muke ga kanmu ga ƴan uwa duka musulmi a ƙara ƙarfin gwiwa, a ƙara kama ƙarfi bisa ibada da aikata aika na alkhairi, balle wajen kyautata ma waɗanda yake ba su da shi. To ya kamata mu musulmi wanda ya dara ma wani, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ba musulmi koda kurbi ɗaya na ruwa ko ɗaɗe na dabino da niyya ya bashi saboda Allah mai azumi, Allah zai bashi ladan mai wannan da ya ciyar da na azumin wannan mutumin, kuma ba tare da Allah ya rage ladan wancan ba ga komi, saboda Allah karimin ne. Da haka ƴan uwa musulmi, mu sa hankali ga halin da duniya ta samu kanta ciki na rikita, da yawa mata ba su da mazan saboda abubuwan da suke faruwa a duniya. Kowa ya sani yara da yawa sun zama marayu, to shi dama ibada ta Ubangiji ba ta da lokaci wanga ko wanga. Amma idan waɗannan kwanuka sun zo na alkhairi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake da garanti, Allah ya tabbatar masa bai masa azaba bisa abin da ya aikata na laifi a gaba da wanda zai a nan baya. Game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asara bu qat annabi ta saba Allah ba, to in wannan kwanuka suka zo yake darme
jikin shi sosai ya ƙara ƙarfi bisa neman kusanci da Ubangiji bale mu to yan uwa musulmi dai a takaice abin da muke kira kina a kyautata a yafe a nemi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana laifuffukan mu assalamu alaikum
madalla ala amfana to da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne Sule Mummuni Barma da na gabatar ke ce da ku mu lafiya.